Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare nake da Baba Yakubu Mukiyar da masu ran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 26 ga watan April na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba da kanan labarai.
To Sarfilu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin a yau Talata. Rikici tsakanin Larabawa makiyaya da manoma mazauna yankin yammacin Darfur na ƙasar Sudan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 a ƙarshen mako ya yaɗo a jiya Litinin zuwa babban birnin jihar Al-Junayna. Kana gwamnatin Amurka ta mayar da martani daga kausar murya ga wasu kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu zaman kansu 14 waɗanda suka ce wasu manufofin Amurka akan Afghanistan yana taimakawa kuntatawa talakawan Afghanistan musamman mata da ƙananan yara.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan babban birnin Abuja ta kaddamar da fara kai hare-hare don yaƙi da ɓata gari.
Kama ne da hukumarin sanda suka kai duwatsun da ke kewaye da kwali abu ne mai muhimmanci. Sai dai akwai waɗansu abubuwa wanda da mun gani su da mun fiye ba ma ta hukumarin sanda na.
Haka kuma za ku ji cewa ta hanyar shirin Ƙungiyar sadarwa ta ƙasa da ƙasa ACT ƙasar Ghana ta horar da 'yan mata ga illar kafofin sada zumunta.
Wannan shirin fasaha sadarwa ICT ya yi tasirin gaske a rayuwarmu musamman mu 'yan mata.
Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sarku ta zai kawo mana. Sai kuma karatun Alƙur'ani daga bakin manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin a yau Talata a wani sabon yunkurin shawo kansa ya kawo ƙarshen fatattakar da yake yi wa Ukraine. Kakakin Guterres ya ce daga bisani shugaban na majalisar ɗinkin duniya zai zarce zuwa Kyiv babban birnin Ukraine a ranar Alhamis domin ganawa da shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky saboda Guterres na ganin akwai kwakwarar damar kai ga samun nasara. Yayin da yake kan hanyarsa zuwa Moscow, Guterres ya yaje zango a birnin Ankara a jiya Litinin inda ya gana da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wanda ya yi yunkurin sasanta makwabtar nasa amma abin bai nasara ba. Guterres dai ya sha kira ga sagaitauta domin kai agajin jin kai ko kuma dakatar da fadar na ɗan lokaci amma babu nasara. A hali da ake ciki kuma manyan jami'an Amurka za su bar ƙasar Ukraine a wannan mako. Kada Amurka za ta ƙara tura taimakon kayan soja ga yaƙi da Ukraine take yi da Rasha kamar yadda manyan jami'an na Amurka suka alƙawarinta a jiya Litinin na ci gaba da taimakawa da kuma shirya taimakon sauran ƙasashen duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wa manema labarai a Poland bayan ziyararsa a Kyiv tare da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin cewa yayin da Rasha ke kokarin fatattakar wasu sassa na Ukraine, su kuma 'yan Ukraine sun yi tsayin daka kuma suna wannan bajimtar ne tare da gudunmuwar sauran kasashen duniya baki ɗaya. Blinken ya ce tuni Rasha ta gaza a wannan yakin, haka zalika tuni Ukraine ta yi nasara. Saboda babbar manufar shugaban Rasha Putin a wannan yaki ita ce a bakinsa kwace baki ɗayan Ukraine ta koma cikin Rasha ya kwace mata diyauci da cin gashin kanta. Kuma hakan bai faru ba, kana ba zai taba faruwa ba. Sai dai Rasha ta ci gaba da kai sabbin hare-hare a jiya Litinin akan tashoshin jirgi da ta mai da ke nisa da inda take kai farmaki a gabashin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikici tsakanin Larabawa makiyaya da manoma mazauna yankin yammacin Darfur na ƙasar Sudan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 a ƙarshen mako ya yaɗo a jiya Litinin zuwa babban birnin jihar Al-Junayna inda majalisar ɗinkin duniya ta yi allawadai da ƙaruwar tashe-tashen hankulan. Rikicin da ya fara a ranar Juma'a biyo bayan gano gawarwakin wasu makiyaya guda biyu a ranar 21 ga watan Afrilu a kusa da ƙauyen Hashaba a wajen garin Krenik. A cewar wani rahoto na farko, an gano gawarwaki 201 a kan tituna da sauran wuraren taruwar jama'a. amma akwai yuwar adadin waɗanda suka mutu zai haura, inji Asadiq Muhammad, shugaban sashen jin kai na yammacin Darfur.
In an jima kaɗan ba wani sake da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda rundunar 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja ta fara ƙaddamar da kai hare-hare kan sansanonin 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane don kuɗin fansa a kan tsaunukan da suka zagaye babban birnin. Ga Hassan Mai na kaina da ci gaban rahoton.
Su dai 'yan bindiga daɗin sun karkafa sansanoninsu ne bisa duwatsu da tsaunukan da ke wajen birnin tarayya, musamman wuraren da ke kan iyakar babban birnin da wasu jihohi irin su Kogi, Nasarawa, Niger da Kaduna. Al'amarin makenan da ya tada hankalin ministan birnin Abuja, Muhammad Musa Bello, da ta kai har ya kira taron gaugawa kan matsalar tsaro, kamar yadda kakakinsa Abubakar Sale ya yi min ƙarin bayani a wancan lokaci.
A wannan taro na gaggawa da tare da jami'an tsaro, shi mai girma ministan Abuja Malam Mahmud Musa Bello ya kira shi ne don ya ƙara jaddada musu buƙatan ƙara sa ido akan musamman matsalan garkuwa da mutane da kuma sauran laifuka da ake aikatawa. Kwamishinan 'yan sanda da DSS da sauran jami'an tsaro suka ƙara tabbatar ma da shi minista cewa lallai yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare don magance matsalan garkuwa da mutane sassuka daban-daban na wannan birni da kuma ƙauyuka.
To bisa dukkan alamu kuma wannan matakai sun fara tasiri, domin kuwa mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja DCP Ben Igwe ya shaidawa manema labarai cewar biyo bayan bayanan sirri da suka samu ne zaratan 'yan sandan birnin sun mamaye maboyar 'yan bindigar akan tsaunukan Yangoje da Cukuku da ke yankin karamar hukumar Kwali, wanda kawo yanzu an samu nasarar lalata sansanonin na 'yan bindiga daɗi. DCP Ben Igwe ya tabbatar da cewar za a ci gaba da kai wannan samame har sai an raba babban birnin kasar daga 'yan ta'addan. To kome masana tsaro ke cewa kan wannan samame na 'yan sanda? Dr. Kabiru Adamu shine babban jami'i a cibiyar da ke bincike kan sha'anin tsaro, wato Beacon.
Lalle wannan samame da hukumar 'yan sanda suka kai a duwatsun da ke kewaye da Kwali abu ne mai muhimmanci, sai dai akwai wa'ensu abubuwa wanda da mun gani to da mun fiye ba ma ita hukumar 'yan sanda. Na farko akwai a baya-bayan nan wato IG na police ya gaya ma duniya cewa an sayo irin wa'annan jirage wa'annan marasa matuka. To mun dauka da wannan karin lokaci ne wanda ya kamata a ce an yi amfani da su don a ga ainihin sansanin su wa'annan 'yan bindiga da kuma wurin da suke hitowa, don ba wai a kai samame ba, a'a, abinda ya fi muhimmanci a kama su a kuma tace bayanai daga gare su, bayanan da zai taimaka wurin gano ainihin diddigin yadda ake kawo wannan hare-haren da kuma dalilin da ake kaiwa.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga babu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Amurka ta mayar da martani daga kausan murya ga wasu kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu zaman kansu 14 waɗanda suka ce wasu manufofin Amurka akan Afghanistan na taimakawa ƙuntatawa talakawan Afghanistan, musamman mata da ƙananan yara. Dole hannu akan dala biliyan 7 na kadarorin Afghanistan da ke Amurka da kuma takunkumin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa da aka kakabawa ƙungiyar Taliban ya ƙara dagula matsalar jin kai da ake fama da ita a Afghanistan, inji kwararrun. Yayin da cin zarafi da suka danganci jinsi ya kasance barazana wadda ta daɗe kuma ta yi muni ga mata da 'yan mata, matakan da Amurka ta ɗauka sun ƙara ta'azzara lamarin da fari da ƙara duna wariyar jinsi da hukumomin suka ɗauka. Masanan sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar a jiya Litinin. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kira sanarwar da cewa ba daidai ba ne kuma ba ta da tushe. A ƙarshe, disar ƙanƙara lokacin sanyi na yankin arewaci yakan yi dalilin raguwar masu neman mafaka da ke tsallakawa daga Amurka zuwa Canada ta hanyar Roxham a Quebec, amma ba wannan kakar sanyi da ta wuce ba. A watan Disamba, adadin masu neman mafaka da ke shiga Canada ta barauniyar hanya ya kai adadi mafi girma tun cikin watan Agustan shekarar 2017, kamar yadda kididdigar gwamnati ta nuna. Yawan ƙararraki yana tsawaita lokacin jira don sauraron cancantar masu neman mafakan, lamarin da ke sa suna jira tsawon watanni kafin a basu taimakon zamantakewa da samun izinin aiki, inji wani lauya. kwararar bakin hauren ya biyo bayan dage dokar yaki da addoba a watan Disamba. Tun daga watan Maris shekarar 2020, ƴan sandan kan iyaka sun ki shigar da duk masu neman mafaka don dakile yaduwar COVID-19. Wani mai magana da yawun hukumar kula da bakin haure, ƴan gudun hijira da zama ɗan ƙasar Canada, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa dama ana sa ran ganin karuwan bakin hauren, kuma ya ce hukumar na kokarin hanzarta aikace-aikacinta da kuma takaita lokacin sauraron karin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da yara mata ke ci gaba da fuskantar yiwuwar fada hannun bata gari ta hanyar kafofin sada zumunta na zamani a duniyar gizo. Kasar Ghana ta shirin kungiyar sadarwa ta kasa da kasa ACT ta gabatar da wasu ƴan mata ga ilimin fasahar sadarwa. Radwan Abbas na dauke da rahoton.
A wurin bukin buɗe ranar ƴan matan na kasa da kasa a ICT a nan Accra, wani binciken hukumar tsaron yanar gizo ya bayyana da wasu diddiki masu razanarwa na yadda ake amfani da ƴan mata ta jima'i ta yanar gizo. Brown Isil mamba ce ta hukumar. Shawara ta a daina yaɗa hotuna da bidiyo na tsirrai, wani abu ne da yanzu ya zama ruwan dare game duniya, kuma suna amfani da shi ne don su ɓata sunan ƴan mata. Don haka su daina yaɗa irin waɗannan hotuna da bidiyo ɗin nan na tsirrai. Muƙaddashiyar ministar ma'aikatar sadarwa Amapuma ta bayyana irin ƙalubale da ke akwai. Tana mai faɗar cewar kamata ya yi a yi maganinsa sosai saboda yana illa ga matasa tun ba ma 'yan mata ba.
So many bad things are going on that most of us are not paying attention to. Meanwhile, we have to.
Munanan abubuwa na faruwa ta yanar gizo, amma da yawan mu ba mu sa hankali. Alhali akwai dokoki akan haka, don haka muna karfafa waye kan mutane. Yanzu mun kai wasu makarantun sakandare cikin tarin jikoki. A bangaren mu na ma'aikatar minista, hukumar tsaron na yanar gizo a nasa bangare na yin aikinsa, bangaren kungiyoyi da ba aikin kuɗi suke yi ba, ko dai in ce kungiyoyin 'yan ƙasa, so kuma na bayar da goyon baya. Mu a matsayin mu ma'aikata, mun fara ne da makarantun sakandaren mata domin mun fahimci 'yan mata a manyan makarantu ne ke fama da hare-haren nan. Babban jami'in zartarwar Kofi Annan Center of Excellence Collins Yeboah ya yi alkawarin aniyar sashensa na baiwa 'yan matan horo kyauta tare da samar musu gurabun aikin yi nan gaba.
We will be happy to arrange work with the
za mu yi farin ciki mu shirya aiki da ma'aikatar wa wasan ku 'yan mata ku samu horon kwasa-kwasan makyauta, haka kuma waɗanda za su iya yin aiki a lokacin hutunku na makaranta. Ga abin da wata da ta ci gajayyar shirin ke cewa. Wannan shirin fasaha sadarwa ICT ya yi tasirin gaske a rayuwarmu, musamman mu 'yan mata. Ba mu taɓa sanin cewar an yi kodin ɗin na hotunan katun, wato majigin yara da sauransu ba, amma da wannan shiri yanzu mun sani. Wannan shiri ya kuma taimaka mana ƙarfafa ƙwazonmu cewar mu kuma za mu iya zama a cikin ɓangaren tafiyar digital. International Communication Union Authority ta shirya wannan kawas tare da taimakon ma'aikatar ministar sadarwa. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Allah, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan wato akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haɗa ka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo ta voahausa.com. A nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 1 da kusan minti 15 na dare. Yanzu kuma sai
Saka mai wuya.
Amma cikin kabilun wacce ta fiye wa ministoci.
Kabilun shugaban kasa ta fi kowane shugaba.
A kowane kasa haka ne.
Ina magana kan kasan Kamaru.
Eh, amma
kasan Kamaru kabilun shugaban kasa ta fi kowane. Bayan ma kabilun shi wato tarayyan Bitin din sun fi yawa. Kabilan kauyen shi ma sun fi kowane ministan din yawa.
Wato wannan magana. Ko a lokacin Aido Fulani da suka fi yawa a gwamnati su ne zalla.
Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In kun sari shirin da ya gabata kun ji mun fara magana game da kasar Kamaru a shirin farko da muka kamu ku rana wata yau da ta wuce.
To a gaskiya a matsayin mu na ƴan jam'iyyar SDF dole ne zamu yi magana akan mulkin abin da yake tafiya a kasar Kamaru. A matsayin mu na matasa dole ne mu yi magana saboda matsalolin da suke hucewa na maganar rashin ci gaba a wannan ƙasa ta muta Kamaru. Saboda in ka duba abin da yake faruwa a lahiyar mu na Afirka. Ko da kowace ƙasa akwai matsaloli. To amma na Kamaru ya huce misali dan me yake faruwa? Ba misalin ko tashin hankalin da yake faruwa ba min da ba. Wannan kowanne yanayi suna da nasu matsalolin kowace ƙasa a lahiyar mu na Afirka. Amma abin da za a duba a gaskiyar magana a ce mulki dan adam ya ce zama akan kujera har shekara 40. A kuma shekara 40 nan in ka duba a mulkin da ya shude baya ne girma shugaban ƙasa Muhammadu Aliyu ya bar abubuwa na masu muhimmanci a ƙasar nan. Wanda duk dan Kamaru ya san da wannan akwai kamfaninnuka manya a ƙasar nan, akwai manyan hanyoyi da yayi su. Wanda kuma yau an waye gari kamfaninnukan babu su sun mutu sun lalace an rufe su. Matasa babu aikin yi. Wannan mulkin da ake mulki ne na danniya ba mulki ne na ci gaba ba.
Ni sunana mulke su ƴar ƙasar Kamaru. Ni ƴar ƙungiyar LDPC ne. To ba abin da zan yance muku shirin ce muku alhamdulillah. Gaskiya muna jin daɗin mulkin Fulbiya. Ni da aka haife ni a mulkin Fulbiya na girma a mulkin Fulbiya ba abin da nake gani shi alheri. In ba mu gode masa ba ba abin da za mu ce masa. Fatan mu dai Allah ya bar mana shi don alhamdulillah yana kokari. Yana kare mana mutuncinmu, mutuncin ƙasarmu. Gaskiya kana da incin kanka ba ka da matsala in dai a mulkin Fulbiya ne. In ba ma shekaru sun ja wallahi in ce nan da shekara kai ko ɗari ma muna son shi a ƙasar nan.
Yau a cikin abubuwan da za mu tattaɓa game da wannan ƙasa wacce kamar yadda muka faɗa a baya tunda ta samu ƴancin kanta shugabanni guda biyu kawai ta yi a mada Hiji wanda Allah ya masa cikawa amma kafin ya mutu din ya share shekaru 25 yana mulki da kuma Paul Biya wanda ya fi shekaru 30 yana mulki yana kan karagar mulki. To a cikin abubuwan da za mu tattaɓa a yau a wannan tattaunawa ko kuma muhawara da muka shirya tsakanin Alhaji Rilwani Sharubutu wanda ke cikin jam'iyyar CPDM ta shi shugaba Paul Biya da kuma Ali Danash na jam'iyyar Adawa ta SDF, akwai abubuwan da suka shafi kabilu na ƙasar Kamaru din musamman kabilun da suka hada har da Hausawa da kuma Fulani, sannan kuma wani irin burin siyasa kabilu za su iya samu wanda zai kai su ga cimma burin su na makomarsu ta siyasa. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu ci gaba da duba waɗannan abubuwa ɗin. Kuma yau za mu tashi ne daga duba shin tsakanin Paul Biya da Ahmadu Ahijo wane ne ya fi samun wa Kamaru abubuwan more rayuwa.
Nan Faransa ne ke iko da ƙasar Kamaru.
Yawwa, ka ɗauko mu kamun su sayan da yake mun ƙaiƙayi. Za mu yi magana Faransa. Kana nufin yanzu ka fi ɗore laifin a kan Faransa fiye da
Faransa ne take iko da ƙasar Kamaru. Me yasa? Muna da arziki, tattalin arzikin da kai to yanzu. Ina zuwa ban kare ba. Ka gani muna da mai. Muna da mai da yawa waje-waje. To amma baka da izini ka haka kai shugaban ƙasa.
A nan Kamaru?
A nan ba baka da izini.
Saboda Faransa?
Sai su baka izini.
Su Faransa
ɗan? Eh.
Ba wace gwamnati ba a Kamaru ba.
Gwamnati ba zai tashi ce bari in je Garwa a Marwa akwai mai duka nan. In je haka ba haka ba ne. Sai Faransa in suka kuma ba su son ka sun gaji da kai ne. Za su ki su jira cewa za mu cire shi kafin shekara uku.
To shi kenan.
Za mu cire shi mu sa awal. Awal ne zai haɗa wannan ba.
Alhaji ka yarda laifin Faransa ne ko laifin hukumar Kamaru ne matsalolin da kan wuri ke ciki.
Wato da akwai inda za a kawo maganar Faransa ai lokacin su tsoho shugaban kasa ma Faransa ranar ko na ga su suka ba mu Kamaru ma aikin kai yayin da aka samu ma yan adawa waɗansu da ake kiran su UPC wanda su suke tambaya ma kar a ba mu aikin kai wannan lokacin da suna tuna cewa shi an hada Kamaru guda biyu duka wato Kamaru biyu da nake faɗa wato bangare mai amfani da harshen Ingilishi da bangare mai amfani da harshen Faransa amma Faransa sun tusa wannan da karfi da yaji saboda mu abun a haka kafin na kenan an ba da mulki din daga bayan mu haɗu mu zama a guda ɗaya
da amma kai da koda Faransa ce take jujjuya abubuwa gwamnatin Kamaru tana da tacewa kan yadda za a sarrafa ma'adinai da tattalin arzikin ƙasar na aiko
kwarai kuwa wato da ma shi ne nan nake son isu ai wato da ce Faransa ta samu shugaban ƙasa wanda ya biyo bayan shi wannan tsohon shugaban ƙasa Ahmadu Ahidjo ta samu shugaban ƙasa wanda bai faɗa ma duniya gaba ɗaya cewa shi nan babban almajiri ne na Faransa ba ta ba za mu isa wannan matsayin ba kamar da ya yi ya ce shi nan shi babban almajiri ne a na kasan Faransa da ba mu isa wannan matsayin ba wato yadda da rashin cika alkawari da wannan yayi muna muka mu yayi matsuhun shugaban kasa shi ko da yayi muna shi kai mu da wannan matsayin da muke ciki yanzu nan
kuma tambayar da nayi mashi da zuwa shugaban Fulbe yana nuna bambanci yadda yake mulkin kasar nan ya nuna bambanci tsakanin wani bangare da wani bangare ko duk da yake tafiya da su Allah ku gani
wannan kai ya tabbatar cewa shi kai na nuna bambanci domin magana ba magana ba magana nake domin ina magana ba wato da akwai kundin tafiyar da kasa da ake kiran constitution yayin da aka tada cewa dole ne a san cewa me muke ciki da masu amfani da bangaren ingilishi suka ce dukkan dole ne su san me suke ciki domin har yanzu alkawarin da ajiye musu kuma ya mika ma pulbe ma rike wani alkawarin ba a cika musu ba su san ina me suka taka wani alkibla suka juya shi aka yi taro na waɗannan ingilishi suka samu yan faransa wato da pulbe kenan da umarnin pulbe akan cewa a samu wani supuli ko ni wani dabara da za ta fiyar da Kamaru bangare guda biyu ne a lokaci da shi shugaban kasa Fulbe ya kasance mai cewa a shi kam kar a taɓa wato tsarin tafiyar da Kamaru da aka yi duka a taɓa wato bai tsaya nan ba ma da yake kar a taɓa tsarin da ake tafiyar da Kamaru shi ƙara wani abu a ciki wato ya suka ce yan asali a kowane bangaren kasa da kuma baki wanda suka zo a bangaren kasa wato a cikin kasan Kamaru
wani shi fifitawa ne in ka ce yana nuna bambanci ina yi fi nuna ya fi so
eto ya fi so wanda kai samu wato
kamar wani bangare kamar wani yanki daga cikin kasa Kamaru
duka wato in ka ji abin da ya kara a cikin constitution wato kenan dan kasa kamar mu Hausawa nin nan baba na ma iya ka haife shi uwa na a gwalin da aka haife ta mu yawanci mu kafa nan aka haife mu da kyan da zamu samu wata birni a arewacin Kamaru da yake namu ne to amma shi Fulbe ya ce a'a yanzu mun da mu aka haife mu a gwalin nan ba mu da waɗansu abubuwa wato da gonin matsayi da za mu iya samu ba a gwala wato ba mu iya zama madugun gari ba ba za mu iya tsayuwa abin nan ba ba mu
alhaji Rizwanu anan gwala anan gwala cewa na san ka kagara kamar da
magana ya tabo ne domin a gaskiya shugaban kasa Fulbe bai nuna bambanci da kowane kabila na farko kenan kuma ya ce yana nuna kabila yana mulki yana nuna kabilanci ya gaya mini wani kabilanci ya mu musulmai Hausawa yanzu da muke addu'a muka ce alhamdulillah a mulkin Fulbe da a mulkin Ahidjo abinda ma muka samu yanzu ba Hausawa ba su da shi
kamar ne da kuka samu wani baba a lokacin
Ahidjo wanda aka yi dandite sai ka koma nord
arewa
ka je ka yi a rubuta cewa nord ga wanda ya garwa aka haife ka tukuna ya maka dandite kuma da muka zo muka sassake namu na ya zama cewa
katin shaida kenan ko katin shaida zama
tsakanka sai ba za ka iya ka yi ba in kana na haife ka duwala nan ka girma duwala nan ko a Bamin da ko a wani waje sai ka je tunda kai ba haushe ne sai ka ce a garwa aka haife ni tukuna za a maka a lokacin Ahidjo haka ne yanzu daga zuwan wannan ya ci da wannan abin in haifi Bahaushe in haife ka na haifi ɗana nan ya zama nan aka haife shi a duwala kuma Bahaushe ne
ko bai da bambanci da
ba bambanci da ko ina
da kowane aka haife.
In ka haife a garuwa, in ka haife a Babin nan,
ka haife a Duwala, aka haife ta?
A Duwala aka haife
ne. So kamar kai da shi duk ƴan garin nan,
duk ƴan garin nan.
So abin da yake faɗa bai yi daidai da abin da kai ka sani ba.
Abin da nake da nake abin don mu wannan za mu gode wa Fulbiya. Mutum da bai cika ɗari daidai. Amma wannan za mu gode wa Fulbiya kafin mu shiga wani abubuwan da za ta tambaya.
Wale kuwa?
Mun gode masa cewa ya ba wa Hausawa ƴancin kansu.
Dole ka da ya bai wa Hausawa ƴancin kansu ko?
Kai ba dole bane yadda ba ya ba Hausawa.
Ba dole bane.
Domin da kaman wuya yadda da irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba Hausawa ƴancin.
Baka yadda ba.
Eh ban yadda ba san wato a lokacin Ayinjo. Da aka tsayar da dokoki da za a tafiyar da ƙasar Kamaru da shi. An suka cewa Kamaru nan ɗaya ce. Kuma gwamnati ba ta da addini. Amma addinin da gwamnati ta runguma. Addinin da gwamnati ta runguma shi ne musulunci da kristiya.
A can da kuwa yanzu?
A da. A lokacin Ayinjo. Addinin da gwamnati ta runguma
shi ne
musulunci da kristiyanisi.
Yanzu fa?
Yanzu gwamnati ba ta da addini da ta runguma. Musulmai kungiya ne da suka yi suka zama.
Amma ba ganin haka ya fi din kada gwamnati ta ce ga addini.
Na farko kenan.
Kuma da la to na zamu daga aya a wannan lokaci sai Allah ya kama rana wa tewo inda idan mun dawo zamu duba shin kasar Faransa ce take tafiyar da harkokin ko kuma sarrafa abubuwan kasar Kamaru ne kuma cewa shi Paul Biya din yana baiwa ita kasar Faransa din damar ta yi abin da ta ga dama idan haka ne saboda me sannan ko me karfin demokradiya a can Kamaru din tunda da aka kafa wannan kasa din shugabanni biyu kawai ta yi to ana bayar sauran mutane dama su tsaya takarar shugaban kasa duk wannan suna cikin abubuwan da zamu kawo muku idan a madadin su bakin namu Alhaji Rilwan Sharubutu na jami'ar Shipol Biya da kuma Ali Danash na jami'ar Adata SDF tare da wakilinmu na Kamaru wato Abul Garba ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC ku huta lafiya
madalla yanzu kuma sai karatun Qur'ani mai girma
ismi Aisha Muhammad Zawal ana talibat min madrasatin malam Adam Idris a Wanka Jimina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'al al-arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المقصرات ماء سجاجا لنخلد به حبا ونباتا وجنات الألفاف إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفوادا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت صرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم
الله أكبر دونا كوما كزو غشير من كرشي لاباري أما فأتاكيشي
To Sarfilo a takaice babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin a yau Talata a wani sabon yunkurin shawo kansa ya kawo ƙarshen fatattakar da yake yi wa Ukraine. Kakakin Guterres ya ce daga bisani shugaban na Majalisar Dinkin Duniya zai zarce zuwa Kyiv babban birnin Ukraine a ranar Alhamis domin ganawa da shugaban kasar Volodymyr Zelensky saboda Guterres na ganin akwai kwakwarar damar kai ga samun nasara.
To a gaishe ka masu raro anan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo kuma da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin ko ma sauran shirye-shiryenmu sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin boahausa.com. Yanzu amadadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol Nisar Filhashin kuma da na shirya ni kuma gabatar nake cewa assalamu alaikum.